na Kano a wannan yammaci na Juma'a. Yau muna 15 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444, wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 12 miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surati Ali Imran, wannan kuma shi ne darasinmu na 20 a cikin wannan sura, inda ba mu gushe a cikin ayata 19 in ayata 20 fa'in hajjuka. To kafin mu shiga akwai kanin Alhaji Sa'adu Kongo, wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Asabar da ta gabata. Haka nan akwai ɗan uwa da muke tare da shi a nan koyaushe wajen karatu, Alhaji Balarogo, shi ma Allah ya masa rasuwa mako ɗaya da ya gabata. Akwai mahaifin ɗan agajinmu Malam Mustapha Babba, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa ranar Litinin da ta gabata, wanda dukansu musa su a addu'o'inmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya yi musu gafe musu kurakuransu, Allah ya haskaka musu makwancinsu, Allah ya yalwata musu kaburburansu, Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukansu na kwarai, ya yafe musu gazawarsu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu, abinda suka bari kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ilkinta musu su a bayansu. Allah ya ba wa ‘yan uwansu da danginsu haƙuri da dangana, ya ba su ladan haƙuri. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa dukkan ‘yan uwa musulmi maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, marasa lafiya Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya tsare mu ya tsare ƙasarmu daga dukkan wani abin ƙi, Allah ya cika mana da imani.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد.
الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذا سكي جايي لكي فقل كتي أسلمت وجهي لله نامي كفسك تاغ الله ومن اتبعني هكذا من يبيني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم كتيما وأن أكا باسوا للتافي دا أميي لا ربا واشنكم مسلنتا فإن أسلموا فقد اهتدوا. تو إذا سم مسلنتا حقيقة سن شريا، وإن تولوا أنكم أسكجوا يبايا فإنما عليك البلاغ إسر واتي كدي أكنكا. والله بصير بالعباد، الله يغنم بايني. Wani aya mun fara fassararta, mun fara da gabar farko da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama game da jayayyar da Yahudu da Nasara suke yi da shi akan abin da yazo da shi na kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala, kadaita shi da bauta da kore dukkan wani abokin tarayya da tabbatar da manzancin sa kamar yadda sauran manzanni da annabawa manzancin su ya tabbata. Allah ya ce to in suka ci gaba da jayayya da kai, jayayya da take nuna cewa ba gaskiya suke nufi ba, ba neman su karu suke yi ba, a'a suna neman jayayya ne kawai don nuna girman kai da nuna taurin kai, to sakakka ci gaba da jayayya da su. Fa qul aslamtu wajhi lillah, ka ce ni na miƙa wuyana ga Allah, na miƙa fuskata ga Allah, ma'ana na sallama wa Ubangiji subhanahu wata'ala bautata gare shi shi kadai, ayyuka na gaba ɗaya da addini na gaba ɗaya na miƙa shi ga Allah. Sannan kuma wa man ittaba'an, haka nan wanda ya bi ni, wato wanda yake kan addinin da nake kansa, shi ma ya miƙa fuskarsa ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka babu wani wanda muke fuskantar da fuskarmu zuwa gare shi ba Allah ba, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كتي هذه سبيلي كتي ونن إتتي هنياتا أدعو إلى الله إنا كرا نزوغ الله على بصيرة أبس هجة أبس بصيرة أنا ومن اتبعني نيد ون يبيني سو لك ون يبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيني ون يميك فسكر سا وتيميك دكنن غنغر جكنسا غا الله سبحانه وتعالى ya tsarkake ayyukansa gaba ɗaya yana yin su dan Allah ba dan wani ba ya zanto addinin sa na Allah ne subhanahu wataala ya kyautata aikin sa wanda ita ce dabi'ar wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa da shi da mabiyansa duk sun mika kawunan su gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala sun mika zukatan su duka ga Allah subhanahu wataala wannan shaida ce da karfa da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane ne masu ikhlasi wanda suka tsantsanta addinin su ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsarkake niyyar su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake a wannan ayar yace kace da ni da waɗanda suka bi ni mun mika wuyar kuwa fuskokin mu ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi ya faɗa da shi da waɗanda suke tare da shi su waye tare da shi su waye wa manittaba'an sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to kace da kai da sahabbai dukaninku kun mika wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana abin da yake cikin zukatan su cewa abin da yake cikin zukatan su al-islam ne islamul wajhi ne lillah mika wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba karamar shaida bace ubangiji subhanahu wataala yayi musu a wannan gaba kamar yanda banda anan a wurare daban-daban alqur'ani ya musu irin wannan shaidar cewa mutane ne waɗanda suke yi dan Allah ayyukan su ba su yi su dan wani ba ba su yi su dan neman duniya ba ba su yi su dan neman shuhura ba ko dan a san su ko dan su samu wata garabasa ta zaman duniya sun yi ne dan Allah kamar inda Allah yake cewa fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatan su su waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzala sakinata alaihim don haka ya saukar musu da nutsuwa wa athabahum fathan qariba ya musu sakayya da wani fatahi na kurkusa shine fathu khaybar da aka samu bayan wannan haka nan ubangiji subhanahu wataala cikin suratul fath da ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa sai wanda sahabbansa sai ya sifanta su da cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana cewa suna neman falala ne daga Allah da kuma yardar sa wato Allah ya bada shaida akan su cewa falala suke nema da abinda suke aikatawa falalar ubangiji suke nema da yardar sa haka nan a cikin suratul hashr ya musu irin wannan shaida cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana وينصرون الله ورسوله سنا نيمان فللا daga Allah da yardar sa kuma suna taimakawa Allah da manzansa saboda wannan shaida ce da alqur'ani ya bayar dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabban alqur'ani cike yake da bayani akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin su da girman sha'anin su da kasancewar su bayi wadanda suka bi kauyen su ga Allah subhanahu wataala suka taimakawa Allah da manzansa ba don wani abin duniya ba sanan da Allah ya ce wa manittaba'an da wanda ya bi ni wannan yana nuna maka cewa musulunci ba kawai furici bane da fatar baka ba furici bane da fatar baka kawai ka ce kai imani ka shaida da ɗayan takar Allah ka shaida da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ka miƙe kafa ka ci gaba da abin da ka ga dama ko ka riƙa yin addinin yadda ka ga dama wannan ba shine addini ba addini da mi kauya ga Allah subhanahu wataala shine ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka yarda cewa Allah shi kadai ne abin bauta to ka zanto mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai biyayya ga sunnar sa mai biyayya ga koyarwar sa wannan shine alamar mi kauya ga Allah subhanahu wataala saboda haka aka sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya ba a ce kawai waɗanda suka musulunta ba ko suka yi imani sai aka ce waɗanda suka bi ni wannan daidai yake da fadar Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace idan har da gaske kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ake bukatar ayi masa ba kawai furici na batar baki ba ba kai ta bulokoko kana wato kana furici kana ta cika baki kana hura hanci kana cewa kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma kana fada kuma da koyarwarsa kana fada da addininsa kana fada da sunnarsa kana kokarin kirkiro bid'o'i ko bin wasu bid'o'i da yada su wadanda kasancewa sun kishiyanci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba alama ce da take nuna cikakkiyar kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka sifanta sahabbai anan da cewa wadanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ana suke koyi da shi suke bin shi sau da kafa suke sallamawa da zukatansu da gabobinsu wala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima la cinaran tsira ubangijinka ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sai sun kai maka hukuncin duk wani abu da ya faru tsakaninsu na sabani ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا sannan ba za su ji kunci wani kunci a cikin zukatansu ba mimma qadaita daga hukuncin da ka yanki wa yusallimu taslima su miƙa wuya gaba daya saboda alamar mu'mini mai san Allah da manzansa so na gaskiya shine wanda yake miƙa hukuncin sa ga Allah da manzansa kuma sannan baya jin wata takuruwa ko wani kunci yayin da Allah subhanahu wataala ko manzansa suka yanki hukunci akan abin da yake son ya san hukuncin sa zai miƙa wuya ne gaba daya da jikinsa da zuciyarsa gaba daya sannan Allah ya ce wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum ka ce ma waɗanda aka ba wa littafi sune yahudu da nasara ka faɗa musu wal ummiyina da ummiyai sune larabawa waɗanda suka shahara da rashin iya rubutu da karatu har ake kiran su ummiyuna to ka faɗa musu a aslamtum shin kun musulunta wato wannan umarni ne Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fada wa ahlul kitabi waɗanda su Allah ya ba su ilimi suna da littafin da Allah ya saukar musu yahudawa suna da littafin at-taura nasara suna da littafin injila ko wannan su kuma an karantar da shi ko sun karanta waɗannan littattafai sun san abin da yake ciki na gaskiya da kuma waɗanda ba su da wani littafi ba su san komai ba sai shirka don ba sa karatu ba sa rubutu don haka ba sa iya karanta wani littafi su ne mushrikan larabawa to ka gaya musu a aslamtum shin kun musulunta wannan umarni ne na zaburarwa wato wannan tambaya ce ta zaburarwa da ba da umarni su'al ne na tahdid wal amr istifham ne na tahdid wal amr wato ana tambayar su ne amma ba tambayar ake nufi ba ana nufin a zaburar da su a kuma umarce su cewa su musulunta kamar ubangiji ya ce da su ko musulunta ku dayanta Allah subhanahu wataala ku tsarkake addinin ku gare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mabiyansa suka tsarkake addinin su suka miƙa fuskar su da gangar jikin su gaba ɗaya ga Allah to kuma ku yi wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun Allah ce ka ce ni innama yuha ilayya kadai ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautar ku daya ne fa hal antum muslimun to shin kun ku musulmi ne ko ku masu musulunta ne kaga anan ba wai ana nufin tambaya ba ana nufin kwadaitar da su su musulunta kamar umarni ne ake ba su cewa su musulunta kamar inda Allah subhanahu wataala ya kira mu'minai dangane da sha'anin giya ya kira su game da sha'anin caca da kibau da neman sa'a ce ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'ala as-salah fa hal antum muntahun allati game da giya da caca da kibau da neman sa'a Allah ce duka waɗannan kazanta ne daga aikin shedan ku nisance su domin ku rabauta Allah ce inna ma yuridu shaytanu shaydan kawai abinda yake nufi an yuke a bainakum al'adawata wal baghda ya jefa kiyayya da kikijuna a tsakaninku ya jefa adawa kiyayya da kikijuna a tsakaninku fil khamri wal maisiri game da sha'anin giya da kuma caca waya suddakum an dhikrillahi wa anis salah ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah fa hal antum muntahun to shin kun hanu to kaga dai ne yake ce ku hanu umarni ne amma a sigar tambaya amma ana nufin umarni da zaburarwa da kwadaitarwa kan cewa lalle ku hanu to saboda haka anan ma ubangiji subhanahu wataala yace a aslamtum ma'ana aslimu ko musulunta akwai wata maganar wato wata fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi kamar Shaukani ya kawo ta cikin Fathul Qadir cewa abinda ake nufi da wannan shine ubangiji subhanahu wataala yana nuna musu dakikancin su ne wato bayan duk wannan bayanin da aka yi karara da hujjojin da kuka ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama hujjoji karara ne kan hujja wanda babu wani ne kan shakka wanda babu wani uzuri tattare da ku a game da su to shin har yanzu ku dakikai ne ba ku fahimci komai ba kamar aslamtu ku har yanzu dakikai ne kun kasa musulunta tare da cewa hujja ta bayyana karara hujjoji da dalilai sun bayyana karara kuma kun fahimta ko kuma kun kasa fahimta kuna nan a dakikancin ku wasu suka ce wannan kamar ana nuna maka cewa mutane ne waɗanda ba su da adalci ko ba su san su karbi gaskiya ba yayin da ake gaya musu az-zajjaj a cikin tafsirin a cikin littafin sa ma'anil qur'an shi kuma ya fassara wannan tambaya da cewa barazana ce ubangiji yake musu a aslamtum anan barazana ce ibnu atiya tafsirin sa yace wannan ita ma fassara ce mai kyau a dauki wannan tambayar a matsayin barazana kamar a ce aslamtum amla shin kun musulunta ko ku har yanzu kamar yaron ka ne da ainihin kake umartar sa da ya ba makanin sa wani abu a hannun sa sai kake cewa zaka bashi ko ku a'a kaga anan zaka bashi ko ka a'a ba tambaya kake yi ba barazana ce kake ma'ana zaka bashi ko kaga abin da zai biyo ba kaga suka ce aslamtum za ku musulunta ko kuwa a'a ko ga kuma fushin Allah ya zai kasance tare da ku saboda haka wasu daga cikin wato az-zajjaj a cikin ma'anar Qur'an ya fassara ayar wato wannan gabar da cewa tambaya ce amma ta barazana zaka daina ko kuwa a'a to shine Ibn Atiya ya ce wannan ma fassara tana da kyau anan za mu ga Allah subhanahu wataala sai da ya fara fadar ahlul kitabi duk cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taso da shi cikin larabawa balarabe ne kuma su ya fara fuskanta da wa'azinsa su ya fara gargadi su ne ashiratakal aqrabin da Allah ce wa anzir ashiratakal aqrabin sai da ya fara gargadin su sannan kuma gargadinsa ya ci gaba har ya kai ga yahudu da nasara to amma kuma duk da haka sai muka ga anan ubangiji subhanahu wataala ya fara cewa ya fada wa ahlul kitabi wa qul lil ladina utul kitaba ka gaya ma waɗanda aka bawa littafi sune yahudu da nasara sannan aka ce wal ummiyina da ummiyai sune larabawa mushrikan larabawa waɗanda ba sa karatu ba sa rubutu a lokacin to me yasa aka fara da ambaton ahlul kitabi kace saboda su Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi Allah ya saukar musu da littafi kuma suna karatu saboda haka su suka fi sanin hujjojin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke dauke da su karara su suka fi fahimtar bayanin da yake sama da kowa domin su suna da wasu dalilai da suka gabaci bayyanarsa wadanda suka nuna musu cewa akwai wani annabi zai bayyana kuma sun yarda cewa akwai annabawa da Allah yake aikowa sabanin mushrikan larabawa da ba wannan a gaban su saboda haka kaga su hujja za ta fi karara fitowa karara a wajen su amma duk da haka suka tsaya jayayya to shi da Allah ya fara fadar su saboda hujjar ta fi bayyana a kan su sama da yadda ta bayyana ga mushrikan larabawa Allah ce fa in aslamu faqad ihtadaw to idan suka musulunta to hakika sun shiryu wato idan suka musulunta ma'ana suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala a zahirin su da baɗinin su suka mika wuya a aikace, suka mika wuya da zukatansu, suka mika wuya da gabobinsu. To in suka yi haka faqad ihtadaw, to hakika sun shiryu, wato shiriya ta gam da katar, sun samu gaban katar, saboda ka sun samu dacewa, sun samu fahimtar gaskiya, sun kama hanyar gaskiya. Wannan yana nuna maka cewa babu wani abu da ake samun shiriya a cikin sa sai musulunci. Dukkan wata hanya da za a kawo, ko wani tunani, ko wata fikira, ko wani tsari, in dai ba musulunci ne ba, to babu shiriya a cikin sa. Ba inda za a bi a samu shiriya sai a cikin addinin musulunci, sai a cikin koyarwar musulunci. Shi yasa Allah ya ce fa in aslamu faqad ihtadaw. To idan suka musulunta, suka miƙa wuya, to sun samu shiriya. Ma'ana in suka miƙa wuya, sun rasa shiriya. Kamar yadda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu. In kuka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shiriya. Ma'anar wannan in kuka kibin Annabi sallallahu alaihi wasallam to za ku bata. Saboda ka shiriya tana tattare da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi da shi. Abinda ya aiko shi da shi ne musulunci. Saboda ka Ubangiji subhanahu wataala yake gaya musu babu wata hanya ta biyu. Wanda ita ma za ta bi ku haɗe. Mun ce cewa kowane addini Allah ɗaya ake bautawa, saboda haka wuri ɗaya aka nufa, da iyaka hanyoyin ne suka sha bamban. Saboda haka wannan ya biyo ta dama, wannan ya biyo ta hagu, wannan ya biyo ta gaba, wannan ya biyo ta baya, amma wai duk za ku haɗe. To kaga wannan wato karo ne da Alƙur'ani, da abin da yake karantarwa. Alƙur'ani anan yana gaya wa ahlul kitabi da ummiyai waɗanda suke bautar wasu abubuwa ba Allah ba. Duka wani mai bin wani addini ba addini samawi ba, ya shiga ƙarƙashin al'ummiyina, domin addinin da suke ke bi irin nasu ne. To Allah ya ce idan za su samu, in suna so su samu shiriya, to sai sun musulunta. Fa in aslamu faqad ihtadaw, in sun musulunta to sun samu shiriya. Kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke ganin cewa wato harka addini kawai lalife ne a duhu. Saboda ka ko ina ma ka bullo za ka iya samun dace. Naga suna cewa addinan abu ɗaya ne, illa iyaka, wanda ya biyo ta nan, wanda ya biyo ta nan, wanda ya biyo ta can, don haka da ƙarshe za ku haɗe. Wannan cin karo ne da Alƙur'ani ƙarara. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya zo a cikin hadithin Jabir wanda Imamul Bukhari da Muslim suka fitar, yana cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma. Kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ne kadai, amma ni an aiko ne zuwa ga dukkan mutane, an aiko ne zuwa ga mutane gaba daya. Saboda haka aikan Annabi sallallahu alaihi wa sallama aike ne ga dukkan kowa. Zaka kowa dole ne ya imani da manzancin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya yi imani da dukkan annabawa, amma ya kafirce Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to bai yi komai ba. Saboda haka da shi da sauran waɗanda suke kafirai, sai ma ya safi samun rangwame a gurin Allah a kansa, saboda shi hujjar Allah ta riga ta tsayu a kansa, saboda littafi da Allah ya saukar masa da abubuwan da ya nuna masa a cikin littafinsa na gaskiyar annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin Sahih Muslim yake cewa bu'istu ila kulli ahmara wa aswad, an aiko ni zuwa ga dukkan wani ja da baki. Saboda haka har mu baƙaƙen fata muna cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko shi zuwa gare mu. Don haka ba wanda zai goranta maka cewa Annabi nashi ne. Annabi nashi ne, namu ne, na kowa ne. Saboda haka shi da kansa ya ce mu ma baƙaƙe an aiko shi zuwa gare mu. Saboda haka Annabin namu ne duka. Kada wani ja ya yi mana wato wani yana alfahari. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wani yaro da Yahudi, yayin da yake cikin rashin lafiya, Annabi ya tafi dubo shi, ya tafi ya duba shi, sai Annabi yake ce masa ya fulan qul la ilaha illallah, ya wane ka ce la ilaha illallah. Sai yaron nan ya dubi mahaifinsa, ya dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya sake ce da shi qul la ilaha illallah, ka faɗi la ilaha illallah. Sai sake kallon mahaifinsa, ya sake duba Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai baban sai ya ce ati' abul qasim, yi biyayya ga baban al-qasim
sallallahu alaihi wasallam.
Sai yaron nan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai kuma na babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle kai manzon Allah ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidansu yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar
Allah
godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kubutar da shi daga wuta a sanadiyata annabi yana godiya Allah ya kubutar da wannan yaron daga fadawa wuta daga sanadiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga da a ce yaron ya mutu a haka akan yahudancin sa bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da wuta zai ce babu magana cewa ya taho nan za a hade sai dai ya hade can da irin sa a cikin wutar jahannama saboda haka annabi yace na gode Allah da ya kubutar da shi daga fadawa wuta a sanadiyata saboda haka babu wani bai yahudi ko wani bada sare da zai ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ki imani da shi sannan kuma ya zanto ya samu uzuri ko ya samu shiga aljanna ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده لكن duk wanda ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga sauran kungiyoyin addinai Allah ce to wuta ce mau'idin sa ita wuta ce gurin wa'adin sa nan ne za su hadu da Allah subhanahu wataala Allah ce wa in tawallau in kuma suka juya baya fa inna ma alaikal balagh to isar da sako ne kawai akan ka wato in suka juya baya suka bijirewa abinda kake kiran su zuwa gare shi na musulunci da tsarkake bauta ga Allah subhanahu wataala da riƙe tauhidi suka ki sallamawa su miƙa wuya a zahirin su da baɗinin su to babu wani abin da ya saura a kanka kai ka sauke nauyin da yake kanka domin babu abin da aka dora maka sai isar da sako kuma ka isar saboda haka ladanka zaka same shi cikakke a gurin Allah subhanahu wataala ba za a rage maka komai daga cikin ladanka ba su kuma hujjar Allah ta tsayo a kansu ba su da kuma wani abin da za su faɗa na uzuri gaban Allah subhanahu wataala anan Allah yana tabbatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shiriya ba a hannunsa take ba shiriya ba a hannunsa take ba shiriya tana hannun Allah subhanahu wataala shine ya dauki nauyin shiryar da wanda ya ga dama ce inna alaina lal huda shiriya tana kan mu ubangiji shi yake wannan amma ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi hidayatu bayan ne wa da'wa shine ya maka bayani ya kirawo ka ya nuna maka addini yadda yake kuma annabi yayi wannan innaka tad'u ila siratul mustaqim kana kira zuwa ga tafarki madaidaici naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kaga dama Allah ne yake shiryar da wanda yake so saboda ka shiriya a hannun ubangiji take amma hidayatul bayan wa hidayatul da'wa wannan annabawa duka masu shiryarwa ne irin wannan shiriya shiryar ta bayani li kulli qaumin had lati kowane mutane suna shiryarwa innaka la tahdi ila siratul mustaqim lati lalle kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici ba na kana yi wa mutane bayani menene tafarki madaidaici da Allah subhanahu wataala yake neman su da su bi sannan Allah ce wallahu basirun bil ibad Allah mai ganin bayinsa ne ma'ana yana ganin abinda duka halittunsa suke aikatawa cikakken tsinkaye babu abinda yake buya ga Allah subhanahu wataala ya san duka motsinsu da faɗi tashinsu da abinda suka bayyana da abinda suka boye ya san wanda ya yi masa biyayya ya san wanda ya bijire kuma Allah subhanahu wataala zai ɗauki ragabar sakamako kowa gwargwadon irin aikinsa in kyakkyawa ya yi ya ga kyakkyawan sakamako idan mummunan aiki ya yi ya ga mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu sannan Allah ya ce innal ladhina
innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqqin لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq suke kuma kashe annabawa ba bisa gaskiya ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bilqisd min an-nas suke kuma kashe wadanda suke umarni da adalci daga cikin mutane fabashshirhum bi'adhabin alim to kai musu albishir da azaba mai radadi أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ودن سوني ودن أيك سكر لا لا شيء دنيا للآخرة وما لهم من ناصرين كما باسد ما ستي مكنس وسلك تكم ما لمن تفسيري سن أم بتشي وان آير الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وسلك تكم ما لمن تفسيري سن شيء wannan ayat ta sauka ne akan yahudu da nasara wannan ita ce maganar Muhammad ibn Ja'far da Qatada da Abu Sulaiman ad-Dimashqi suna cewa wannan ayar ta sauka ne game da yahudu da nasara duk da cewa Ibn Athiyyah cikin tafsirin sa yana cewa baya ga haka kuma ta shafi dukkan wanda yake da hali irin nasu ba ta takaita da kansu bane koda a dalilin su ta sauka amma ta shafi kowane irin mutum a kowane zamani a kowane lokaci cikin kowace al'umma kowane irin addini yake bi matukar dai yana da hali irin nasu dan haka wannan ayar tana caccakar yahudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zamani da su da irin saboda irin aikin da magabatansu miyagun ayyukan da magabatansu suka rika yi da kuma su ba da suka tsaya akan wannan ayyukan suna yin abin da za su iya yi na miyagun ayyuka irin waɗanda magabatansu suka yi ba su barranta daga abubuwan da magabatansu suka yi munana ba saboda su ma kansu sun yi ta kokarin yadda za su kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba su samu nasara ba ba su samu sa'a ba har aka samu yaƙi a tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani don haka ayat ta shafi waɗancan ta shafi waɗanda annabi ya zamani da su ta shafi kuma dukkan wasu waɗanda za su zo daga baya su ɗauki hali da salo irin na waɗannan su ma ayat ta shafe su saboda haka koda ta sauka akan wani dalili to amma lafazinta da salon da ta yi bayani ya nuna cewa ta shafi kowa da kowa da zai iya da zai ɗauki irin wannan ɗabi'a ta su yahuda da nasara Allah ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah nan ayoyin Allah sun kunshi ayoyin Allah na shari'a ayoyin Allah da ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa suke musu akan waɗannan ayoyin na Allah subhanahu wataala suke ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a littafin sa na alqur'ani haka nan ya kunshi wadanda kafircewa ayoyin Allah alkauniyya irin mu'jizozi da Allah subhanahu wataala ya nuna a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka gani mafi girman mu'jizar ita ce alqur'anin kansa wanda suka ga gashi nan ya zama gagara misali gagara koyo baya ga mu'jizozi waɗanda suka bayyana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka suka ci gaba da kafirce mu waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wataala ko dai wanda ake karanta musu ko wanda suke gani da ido الآيات آيات الله الكونية والشرعية والكونية بعدن وانا أبو سبور جرمان كي دا 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 واتو تصورن كي دا لشن كربرغس كيا الله تي ويقتلون النبيين بغير حق سكي كش أن بابا بس حكي با وانا يقتلون أكوي قراءة أبو دابي أكوي قراءة حمزة ويقاتلون النبيين بغير حق يقاتلون النبيين سنة يهكرا أن بابا شيئكي يكن كسنجي daga bangarori guda biyu suna yakar annabawa akwai kuma kira'ar sauran makaranta ce wa yaqtuluna suna kashi shi kisa yana kasancewa ta bangare guda alqatlu yana zama min janibin wahid alqital kuma yana zama min tarafain ne min janibain ne saboda haka duka kira'o'in suna da ma'ana wato yaqtuluna annabiyina bighairi haqq suna kashi annabawa bisa haƙƙi ba wala suna kashi su ba tare da wani dalili da suka yi musu ba ba tare da sun yi wata ta'asa ba ko sun yi wani abin da zai ja kisa amma suke kashe su a haka ba su yi ba sadada wannan bighairi haqq wasfun ne kashif ko sifa kashifa sifa kashifa ita ce sifar da ake kawo ta ba dan ta zama kairi ba ba dan ta zama da baibayi ba sai dan wato a nuna cewa haka abin yake kisan annabawa ba da gaskiya ake yin sa ba ba wai ana nufin cewa akwai kisan annabawa iri biyu ne ba ba ana nufin akwai qatlun nabiyina bihaqqin da kuma qatlun nabiyina bighairi haqqin saboda su yanzu sun yi nasu bighairi haqqin ne amma akwai wanda yake yin nashi bihaqqin a'a wannan kaidin bai da mafhumi sifa ce ana cewa ta sifa kashifa saboda kawai ana kawo ta ne domin a yi bayanin haƙiƙanin yadda wannan abin yake wannan abin ana yin sa ne ba bisa gaskiya ba saboda sai na nan a cikin alqur'ani gurare da yawa da ubangiji subhanahu wataala ya ambaci irin wannan sifa ba wai din ta zama kaidi ba ba dan ta zama kaidi ba kamar inda Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kakku wato fanshi ayoyina ko kuma sanya ayoyina da wani dan kudi da wani dan farashi kadan to kada wani yazo ce ai kenan anan ana hana musanya ayoyin Allah ne da farashi kadan in farashin yana da yawa ba lai yace ai kalilan aka hana amma in kasiran ne ba komai nan dan a nuna maka cewa duk abin da zaka bayar da baka a matsayin farashin ayoyin Allah kadan ne duniya da abin da duk yake cikin ta da za a baka ita a matsayin ka canza ayar Allah ka canza gaskiya to wannan abin da aka baka komai yawan sa a gurin Allah kadan ne shine abin da ake nufi ba wani nufin akwai musanya ayoyin Allah da kadan ba akwai kuma da yawa ko irin masu karatun jana'izan nan da suke a Masar in an yi rasuwa sai a kira makaranci a yi da tsada da shi dur sumuni nawa zai karanta ko dur rubi'i a nawa zai yi sau aka kira wani babban makaranci aka gaya masa ga abin da za a biya shi sai ya ce to ai Allah ya ce wala tashru bi ati thamanan qalila mana wannan yayi dan kadan ne a karo yayi kadan to kaga wannan ya dauka qalilan din na wata kairi ne in yana da yawa to ya halatta to kaga wannan sifa ce kashifa Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ce kul kace inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan lalle Allah ya haramta wato ubangiji na ya haramta munanan ayyuka na alfasha na zahiri da na batin wal ithma da ayyukan laifi wal baghy bighayri al haqqi da zalunci ba bisa gaskiya ba babu wani zalunci na gaskiya duk zalunci zalunci sauraka bighayri al haqqi anan ba ana nufin akwai al baghy bil haqqi ba akwai al baghy bighayri al haqqi duka al baghy haramun ne kuma ba a yin sa da gaskiya duk wanda zai yi zalunci to zalunci yayi babu wani zalimi mai gaskiya a ce zaluncin sa ne na gaskiya to amma nan sifa ce kashifa dan a nuna maka cewa al baghy la yakunu illa bighayri al haqqi ba ta yadda za a yi zalunci ba da gaskiya ba haka nan kamar yadda ubangiji ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al haqq zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba da gaskiya ba ma'ana zan hana waɗanda suke da girman kai a bayan ƙasa ba da gaskiya ba zan hana su fahimtar ayoyina ba za su ga ayoyina su fahimta ba wa yarau sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa yarau saghira al-ghayy yattakhidhuhu sabila to kaga anan al-kibar babu wani girman kai bi haqqin girman kai da zaka yi wa wani dan uwanka mahaluki babu al-kibaru bi haqqin a ce kuma akwai al-kibaru bi ghayri al-haqq babu shi duka al-kibaru bi ghayri al-haqq ne dai makhluki sifa ce ta ubangiji al-kibriya uridai wal 'azamatu izari Allah subhanahu wa ta'ala ce kibriya ununa isa yake cewa wannan gwadansa ne mayafinsa ne haka kada mayafin Allah ka saka yi wa wannan uwanka girman kai zaka ji wani wato wata magana ta molanka da take yawo a ce al-kibaru lil mutakabbiri sadaqatun al-kibaru lil mutakabbiri sadaqa girman kai ga mai girman kai sadaka ce to ba haka bane in yayi girman kai ka girman kai Nabi ya ce wanda yake da girman kai a zuciyarsa misqala dharratin ba zai shiga aljanna ba. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min kibar. Saboda babu wani girman kai bi haqqin, amma kuma anan sai Allah ya ce alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Da an muka cewa duk girman kai da mahaluki zai wa dan uwansa mahaluki to bighairi alhaq ne, ba gaskiya. Hakanan da Allah ya ce man yad'u wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bih فإنما حسابه عند ربه وانا دو يكراو وانا يبو تاما وانا با الله با دا با يدا حجة أكنسا بابو وانا وانا زي بوتاوا وانا الله دا حجة دو وانا زي بوتاوا وانا الله تبا يدا حجة وانتو أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بابو وتشركة التي أنزل بها الله سلطانا بابو صلاك وانا اتشكرا صفا كاشفا تو أنا الله سبحانه وتعالى yake nuna cewa suna kashe annabawa babu wani dalilin da kuma yake sa suna kashe su, ba su yi musu wani laifi ba ko kadan, babu dalilin da zai sa su kashe waɗannan annabawa, amma kuma suna kashe su. Kuma kawo wannan sifar bighairi haqq yana nuna cewa su kansu masu kisan annabawan a zuciyarsu sun san cewa ba dalilin da sai suke kashe su, kansu sun san kisan da suke bighairi haqqin ne, ba wai suna yin kisan da zaton cewa suna da gaskiya ba, su ma sun san ba akan gaskiya suke kashe su ba. Saboda kawo sifar anan tana ƙara bayyana maka abinda yake zuciyarsu, su karan kansu, su karan kansu masu kisan annabawan suna yin kisan ne bighairi haqqin ba tare da, to kaga wannan yafi muni. Watakila da ce suna da wata shubha ce da ta sa suke ganin annabin nan ya cancanci kisa sannan sun kashe shi, da watakila za su ce ai saboda dalili kaza da kaza da kaza, to ba su da wani dalili, su a karan kansu sun sani. Saboda haka wannan ya fi kowanne muni. Ibn Ashur yana cewa wannan ayoyin duk da cewa Allah yana magana akan ahli kitabi umuman, yace amma shi a rafa shi fahimtar yana nufin ahlul kitabi na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wani zai ce to ai ba su kashe wani annabi ba, ahlul kitabi ba su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to yanzu a ce su ake nufi, yace eh su ake nufi, saboda karshen ayat yace fa bashirhum bi azabin alim, in waɗanda suka riga suka wuce ne ai kaga ba magana a cewa annabi kai musu albishir, sun riga sun tafi ma sun iske abin da suke ciki, amma su waɗanda ana cewa fa bashirhum bi azabin alim ulaika alladhina habitat a'malu fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasibin, kaje kai musu albishir akwai azaba mai tana jiransu. To dalilin da yasa aka dora musu laifin waɗanda suka gabata iyayensu da kakanninsu can baya da suka riga kashe annabawa, domin su da kansu bayan sun zo a yanzu a zamanin ka ya Rasulullah suna ganin abinda iyayen nasu suka yi ba laifi bane, sun yadda da abinda suke yi ko suka yi, saboda haka suna ga daidai suka yi, don haka Allah ya dora musu alhakin abinda ya riga ya wakana a baya, saboda su ma sun goyi bayan su. Don haka don mutum yayi laifi wani ya goyi bayan shi, to Allah tashi zai hada shi da su gaba daya, sai ka ce ka taimaka ma makashi koda da kalma ɗaya ne, to duk ɗaya kuke, koda da cewa wato suka ce koda da nisfu kalima ka ce uk sai baka karasa ba, kash za ka kashe shi, sai ka sai kai shuru shi kuma sai dau haske sai ya fahimci kisa kake ne cikin sai ya kisa, to da kai a ciki la ilaha illallah, to saka Allah ya dora musu laifin abinda magabatansu suka yi, kamar kashe Zakariya. Annabi Zakariya lokacin da ya ƙoƙarin kubutar da ɗansa ya haya daga kisa, suka kashe shi, suka kashe ya haya ɗin saboda ya yi imani da Annabi Isa alayhi salam, saboda ya yarda da Annabi Isa, suka kashe annabin Allah Irbiya a Masar, sannan suka kashe Hazkiyal shi ma annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah, shi ma suka kashe shi saboda me, saboda ya caccake su akan miyagun ayyukansu, wannan wa'azin da ya musu yasa suka kashe shi. Suka riƙa ma bugar ƙirji su Yahudawa cewa sun kashe annabi Isa, cewa sun kashe annabi Isa, don haka in an tashi lissafa musu laifin kashe-kashensu har da wanda ma suka yi ƙarya a ciki da cewa sun kashe annabi Isa, da cewa a gurinmu ƙarya suke, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu, amma suna wato bugar kirji cewa sun suka kashe shi duk da cewa Papa Roma ya dawo ya ce ya yafe musu kashe Annabi Isa da suka yafe musu haka nan da dan Hazkiyal sarkin hasiyacin Isra'ilawa da ya kashe Annabin Allah Ash'iya shi ma da cikin laifin iyayensu ne wanda ya kama shi ya sa almakashi abin nan ya sa zarto ya raba shi gida biyu saboda kawai ya masa wa'azi ya hana shi munkari saboda haka aka zo da shi gaban jama'a kowa yana gani yana ji aka kama shi aka yi masa ir aka tsaga shi gida biyu babu wanda ya tashi ya bashi kariya to shi ma wannan kisan za a lissafa shi akan laifukansu za a sa musu shi a cikin laifukansu sannan sun kashe masu umarni da kyakkyawan aiki da yawa daga cikin mutane duk waɗannan laifukansu ne saboda mai saboda sun yarda da laifukan da aka yi saboda haka Allah subhanahu wataala ya jingina musu wannan laifukan waɗannan sifofi guda biyu da Allah ya zarge su da shi da su sifar farko kafir cewa ayoyin Allah butul cewa ayoyin Allah sifa ta biyu kashe annabawan Allah da mutane kirki masu wa'azi masu faɗar gaskiya a wurare da dama Allah ya faɗi wannan wanda Allah yake faɗa a cikin suratul baqara zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna annabiyina bighairi alhaq zalika bima asaw wa kanu yatadu Allah ce wannan ya faru gare su bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah sannan suna kashe annabawa bi ghairi alhaq ba tare da gaskiya ba zalika bima asaw wannan ya faru gare su saboda abinda suka yi na saban Allah wa kanu ya'taduna suka kasance suna ketare iyaka haka nan Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara cewa za qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahu qul falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin Allah yake cewa idan aka ce da su ku yi imani da abinda Allah ya saukar sai su ce nu'minu bima unzila ilaina mun yi imani ko za mu yi imani da abinda aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu duk wani abu bayan wannan suna kafirce masa za ka ba su yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi Isa ba ba su yarda da abinda ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wa huwa alhaq tare da cewa abinda Allah ya aiko Annabi da shi musaddiqan lima ma'ahu gaskiya ne mai gaskata abinda yake tare da su sai Allah ce kul ka ce da su falima taqtuluna anbiya Allah to me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu a da can idan har kun ce kun yi imani da abinda Allah ya saukar abinda yazo daga baya ne ba ku yi imani to me yasa ku kashe annabawan Allah wadanda su suka zo da wancan abinda ku ce kun imani da shi in kuntum mu'minina inda kun kasance mu'minan shi imani naku ba gaskiya bane na ƙarya ne haka nan ubangiji ya ce fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ashe duk sanda wani manzo ya zo muku da abinda zukatanku ba sa so sai ku dora girman kai wasu bangare nasu ku kashe su wani bangare ku ƙaryata wasu kuma bangare na annabawan ku kashe su haka nan a wani guri yake ce kullama ja'u rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun cikin suratul ma'ida haka nan duk sanda wani manzo ya zo musu da abinda zukatansu ba sa so wani bangare na annabawan su kashe wasu bangare su ƙaryata wasu kuma wani bangaren su kashe su قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين حقيقه منزلني غباني نا سن زو muku da hujjoji bayyananu da ma irin abin da kuka fada na mu'jizozi da sun zo muku da shi falima qataltumuhum to dan me kuka kashe su in kuntum sadiqin in har ku masu gaskiya ne haka wannan yana nuna cewa ba su dauki matsayin annabta da wata kima ba annabta a wajensu ba ta da daraja ba ta da kima haka nan maqamud da'wa waɗanda suke tsayawa da da'awa da karantarwa ta annabawa a cikin su ba su da kima ba su kimanta annabawan Allah ba haka ba za su kimanta magadan annabawa ba alladhina ya'muruna bil qisti minan nas ba za su kimanta waɗanda suke umarni da kyakkyawan abu suke hana mummuna daga cikin mutane ba saboda haka suka yi ta'addanci akan wasu annabawa, to duk wanda yayi ta'addanci akan wani annabi ko guda ɗaya ne, to kamar yayi ta'addanci ne akan dukkan annabawa, domin yayi ta'addanci ne ala maqamin nubuwa, akan matsayin annabta. Kamar wanda zai yi ta'addanci akan wani daga cikin magada annabawa, to kamar yayi ne akan duka. Sannan wanda zai yi ta'addanci akan waɗanda suka gaji abinda annabawa suka zo da shi, kamar yayi ta'addanci ne akan maqamin nubuwa, domin abinda yake kokari shine ya kashe wannan hasken da suke dauke da shi, ya zanto baya haskawa cikin al'umma. Sauraka ta'addanci akan maqamin nubuwa yana kasancewa ta hanyar ta'addanci akan wani daga cikin annabawa, ko ta'addanci akan wani daga cikin magada annabawa, saboda rushe shi rushe da'awarsa ce, da'awarsa din dauke take da ruhi da karantarwa da haske na annabta, yayin da ka rushe shi, ka rushe da'awarsa, shikenan ka rushe wani bangare ne na maqamin nubuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul ilm faman akhadahu qad akhadha bihadzin wafir. Malamai magada annabawa ne, annabawa su bar gadan dirhami da dinari ba, sun bar gadan ilimi ne, haka wanda ya samu wani kaso daga cikinsa ya samu kaso mai tsoka. Saboda haka taba mutuncin wani daga cikin malamai masu kira zuwa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, taba maqamin nubuwa ne, saboda abinda suka dauko shine gadan annabci, karantar da mutane ayoyin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan haka hukunci yake. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala game da kisan rai cewa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Wanda duk ya kashe wani rai ba tare da wannan ran yayi kisa ba, ko yayi wata barna da ta cancanci kisa, Allah ce fakannama qatala an-nasa jami'a, to wannan kaman fa ya kashe dukkan mutane ne. Kaga ɗaya ya kashe amma kamar ya kashe kowa ne. Haka nan wanda ya sanadiyar rayuwar wani mai rai kamar ya yi sanadiyar rayuwar kowa ne. Haka nan taɓa maqamin ɗaya daga cikin annabawa kamar taɓa maqamin duka annabawa ne. Haka nan taɓa maqamin alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, Allah subhanahu wataala ya gwama su, kamar yadda zamu zo mu yi bayani a nan gaba, don ya nuna abinda suke ɗauke da shi haske ɗaya ne, tushensa shi ne daga Allah, mishkat ne, alkuki ne guda ɗaya, daga nan ne suka samo hasken. Saboda Ubangiji ya gwama su tare, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Imamu Ahmad ya fitar da hadisi da kyakkyawan sanadi daga Abdullahi ɗan Mas'ud, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyama rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dalala wa mumathilun min al-mumathilina. Annabi ya ce wanda ya fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama shine mutumin da wani annabi ya kashe shi a filin daga, ko kuma shi ya kashe wani annabi, wannan yana daga cikin wanda suka fi kowa tsananin azaba. Sannan da jagora a cikin tafiyar bata, wanda yake jagorancin tafiya ta batattu, to ya fi kowa azaba. Sannan kuma da wanda yake kwatanta kwaikwayon halittar Allah, su ne masu zana wasu abubuwa masu rai, da kuma masu sassaƙawa, irin masu sassaƙa gumakan nan suna kasuwancinsu, wanda harkar nan musulmi da suke kasuwanmu ta kurmi ya kama su ji tsoron Allah su bari. Ka duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su jeri guda a cikin layi guda a sahu guda da wanda ya kashe annabin Allah. Saboda haka babban abu ne, domin shirka ce da yake ƙoƙarin yaɗawa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan gargaɗi, kuma ya ci gaba da cewa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Da wannan insha Allah karatu na gaba za mu tattauna akan wannan gaba. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.